بسم الله الرحمن الرحيم ما سوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو دا ساكي قسنجوة تاردكو اتكيواني سابا شرنا فتوي الرحمة اولنا رانا تلاها دي بيو غوطان فبريرين شكرا تدبو بيدا شاهدو وانده يزو دي دا بيو غوطان ربي الثاني شكرا تدبو دار لديكو دا تلاتين دي بيار باجرا على محمد صلى الله عليه وسلم kuma kamar yadda aka saba dai shirin fatuwar rahama shirin da ke amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke aikowa kuma za ku aiko da sakonnin ku akan lambar waya 0805555443 ko kuma 0805555443 ko akan 0701717442 wato 0701717442 ko kuma dai akan lambar waya 0703664145 wato 0703664145 haka zalika za ku aika mana da sakonnin ku ta kan email akan faturahma@yahoo.com ko kuma a faturahma akan shafin rahma radio na Facebook. Kuma sauraro, sunana Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a wannan rana, kuma kamar kullum dai muna tare da shehu malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Fani Umari Jalemo, malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan adam har kullun cikin gazawa yake, babu abinda zai yi biya ni'imomin da Ubangiji Ta'ala ya masa, babu abinda zai yi ce ya sauke dukkan haƙƙin da yake kansa na Ubangiji Ta'ala. Saboda haka a kullun cikin roƙon Allah Ta'ala yake yafe masa kurakuransa, yafe masa laifuffukansa, ya kuma kankare masa abinda ya sani da wanda bai sani ba na laifukan da yayi, ya kuma yafe masa gazawarsa. Idan annabawan Allah su karan kansu sukan nuna cewa su masu gazawa ne dangane da Ubangiji, sukan ji cewa su masu laifi ne a gaban Ubangiji, suna neman Allah Ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu, to ina ga waɗanda ba annabawa ba. Allah Ta'ala ya larabarta mana cewa annabawansa da dama, manya-manya cikin ulul azmi min ar-rusul, sun nemi gafarar Ubangiji, sun nemi yafiyar Ubangiji akan abinda suke ganin sun zalunci kansu a cikinsa, sun nemi Allah Ta'ala ya yafe musu, ya gafarta musu, ya musu rahama. Annabi Adam alayhi salam, yayin da ya ci itaciya shi da Hawwa, bayan Allah Ta'ala ya hana su su ci a gidan aljanna, daga baya suka gane kuransu, suka daga hannu suka yi addu'a, rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, suka ce ya Ubangiji mun zalunci kanmu, zalamna anfusana wa illam taghfir lana, har idan baka gafarta mana baka ji kanmu zamu zama cikin asararru. Kaga annabin Allah ne annabi Adam, annabi ne mukallam, wato wanda Allah ya yi magana da shi kai tsaye kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, amma gashi yana cewa zalamna anfusana, mun zalunci kanmu. Haka nan annabi Nuhu alaihi salam, lokacin da ya matsa da addu'a ko ya matsa da roƙon Allah Ta'ala ya kubutar masa da ɗansa, bayan Ubangiji Ta'ala ya hukunta cewa ɗan nan nashi yana daga cikin halakakku kafirai, Allah Ta'ala ya nuna masa cewa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, yace ba faɗanka bane ko baya daga cikin iyalinka, saboda igiya ta imani ko igiya ta ainihin musulunci ta raba tsakaninku da shi, ko da kuwa kai ka haife shi, to yanzu tamkar ba ɗanka yake ba, saboda haka shi mutum ne wanda aikinsa ba mai kyau ba. Kada ka riƙa tambaya ta abinda ba ka da ilimi a kansa, ka waye gari daga cikin masu jahilci. Annabi Nuhu alaihi salam ya nemi Allah ya tsare shi, a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin, ya Allah ina neman ka tsare ni in roke ka abinda bani da ilimi akan sa, idan har baka yi min rahama baka ji kaina ka gafarta min to zan waye gani cikin asara to kaga annabi Nuhu annabin Allah ne yana da cikin ulul azmi min ar-rusul shine farkon manzanni da Allah ta'ala ya aiko amma shi karan kansa yana cewa ya ubangiji idan baka gafarta min ba baka ji kaina ba yana roƙon Allah gafara yana roƙon Allah jin kai annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ga ba Isra'ili da bukifi suna fada ya je ya nafshi bukifi din ya mutu ko kazahu Musa faqaba alai daga baya ya gane cewa yayi fushi da wuri ya kamata yayi bincike ya gane cewa me yake faruwa kuma ya gane cewa shi wannan ba Isra'ilan da gaske shi ake zalunta ko kuwa a'a shi karan kansa da ta'addi daga baya ya gane cewa wannan mutum da yake kokarin karewa fada ba mutumin kirki bane gashi kuma har yayi kisan kai a dalilin sa yace innahu min amali shaytan wannan abu da ne aikin shaytan ne innahu aduwwun mutum da mubin shaytan babban makiyi ne mai batarwa kuma mai bayyana bayyansa ga mu'minai sai ya koma ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la yace ya ubangiji na zalunci kaina ka gafarta min annabin Allah ne ulul azmi ne min ar-rusul ira daya cikin manya-manyan manzannin Allah shi wa gabanni guda biyar amma gashi shi karan kansa yana shelantawa yana cewa inni zalamtu nafsi na zalunci kaina annabi Ibrahim alaihi salam shi addu'o'in da yayi cewa wallazi atbu an yaghfira li khati'ati yawmati ubangiji na shine wanda nake kwadayin ya gafarta min kuskure na ya gafarta min kuskure na ranar sakamako annabi Ibrahim alaihi salam abul anbiya uban annabawa duka khalilur rahman wanda badadayin Allah ne takhadha Allah Ibrahim khalila kamar da Allah ya ce ubangiji ya riki Ibrahim a matsayin badadayi su biyu suke da wannan matsayi shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam banda su ba wanda ya kai wannan matsayi shine annabi shine mai martaba ta biyu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu kuma wani annabin da ya kai annabi Ibrahim to annabawa da aka rika yi da daman su daga tsatsan sai suka fito shi yasa ake ce masa abul anbiya amma ka ji shi karan kansa abin da yake faɗa cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmati shi Allah shi nake fatan ya gafarta min kuskure na ranar gobe kiyama to idan har annabi Ibrahim shi karan kansa zai rika wannan addu'a duk da matsayin da Allah ta'ala ya bashi duk da martaba da daraja da falala da daukaka da Allah ta'ala ya masa amma duk da wannan bai gushe ba yana addu'a yana fatan ubangiji ta'ala ya dai gafarta masa kurakuransa annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya tafi yana mai fushi ga barin mutanansa yayin da ya ga sun ki imani Allah ta'ala ya zarge shi san dan me zai tafi ya basu ya jefa shi a cikin teku cikin duhun dare cikin kifi a lokacin ya koma ga Allah yana mai tuba fanada fi zulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yayi kira yace ya ubangiji la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin ni na kasance cikin masu zalunci wanda suka zalunci kansu annabin Allah ne amma yana shelantawa cewa ya zalunci kansa annabi Dawud Allah ta'ala yake gaya mana fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana lokacin da Allah ta'ala ya jarraba shi ya zama na bai ci jarrabawa ba yayi hukunci ba tare da ya tuntubi ɗaya abokin usuma ba daga jin magana ta bangare ɗaya yanke hukunci daga baya ya fahimci cewa mun fitine shi ne wato mun jarrabe shi wa zanna Dawudu annama fatanna fastaghfara rabbahu ya nemi gafarar ubangijin shi wa kharra raki'an wa ana ya fadi yana mai ruku'u yana komawa ga Allah wato ya fadi yana mai sujjada yana mai komawa ga Allah sayyidina Abubakar lokacin da yace ya rasulullahi allimni du'a'an ad'u bihi fi salati koya min addu'ar da zan rika yi a sallah koya min addu'ar da zan rika karantawa a sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallah ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran faghfir li maghfiratan min indika فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا أبنجي نازل جكي نازل جبيوا فاغفر لي مغفرة من عندك كريم غافرة تمسمى دقوجنك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن باب من غافرة الذنوب بيسيك إنك أنت الغفور الرحيم للي كيم يوان غافرة نيم يوان جنك. سيدنا أبو بكر duk da matsayin da yake da shi da martaba da daraja da daukaka da kusanci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da yake da shi da ya nemi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya masa wannan addu'a yace ka rika addu'a kana cewa na zalunci kaina zalunci min yawa don haka dan adam ya sani komai da matsayin sa komai martabar sa to a cikin zaluntar kansa yake kada ya dauka cewa shi a wanke yake ba shi da wata buƙatar neman gafara a gurin Ubangiji a cikin zaluncin kansa yake koda kuwa yana jin cewa shi ba mai aikata manyan laifuka bane to ya sani hatta a cikin aikata ko barin aikata abinda zai taimaka masa wajen daukakar daraja wajen samun gwaggwaban lada a gurin aiki a gurin Allah ya bar aikata wannan shi karakarsa zaluntar kansa ne yau yaji an karantar da shi wani abu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ya ce wanda yake kaza yana da lada kaza wanda yake kaza yana da lada kaza kuma ya ki to ana ya zalunci kansa koda kuwa bai zama mai laifi ba to amma ya hana kansa wani abin da zai amfane ta ko shi wannan karan kansa kamar yadda malamai suke cewa barin mustahabi ma kansa yana cikin zulmun nafs domin da kai da ka samu daukaka a gurin Allah rashin yin wannan yasa ka rage wa kanka dauka gurin Allah saboda shi dan adam ko da yaushe cikin bukatuwa yake ne ne mu gafarar Ubangiji ne mu yafiyar Ubangiji cikin bukatuwa yake ne ya rika addu'a ya rika gano gazawar sa da kasawar sa kare rika kafafa yana cika baki shi wani ne shi mai matsayi ne shi mai martaba ne shi kaza ne a gurin Allah a'a ya rika jin shi ba kowan komai bane kuma shi din nan da a ce Allah ta'ala zai masa hisabi na keke da keke to ba zai kai labari bai rika jin wannan shi zai saka shi kaimi yana ci gaba da kokarin bautawa Allah yadda ya cancanta a bauta masa yana kokarin kaucewa abubuwan da yake zai jawo masa kushin Ubangiji yana kokarin kaucewa abubuwan da Allah ta'ala ya hana shi ko ya haramta masa amma da zarar ya rika jin cewa shi wani ne a gurin Allah to wannan babu shakka shi din yana kusa da yi nasara a kansa ya kuma halaka shi Allah ya kiyaye shi
amin sun amin malam tambaye mu ta farko a wannan rana cewa take shin menene hukuncin matan da ke shan magani dan maman su ya kara girma
to anan hukuncin ya danganta da abinda likitoci suke faɗa dangane da shi wannan magani idan sun ce yana jawo wata matsala koda ba ko kusa ba koda a nesa to bayan shekaru zai iya zawo mun ce wani abu ko a ce kansa mama ko ciwon mama ko in ta haihu ya ruwa ya ke zuwa abin nono ya ke zuwa ko wani dai wata matsala da zai haifar to anan musulunci ba zai goyi bayan wannan ba sau da abin da za ka cutu in ka yi shi ko da kuwa cutar ba a nan take za ta kasance wannan gaba ta kasance to musulunci baya halatta maka yin wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la darara wala dirar Allah ta'ala yana cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima yana cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka haka duk abin da yake halaka ce duk abin da yake cutarwa ne musulunci bai yarje wa ƴaƴansa su yi shi ba don haka amma idan ya kasance likitoci sun ce ba ya da wani abu ba ya da wata illa ba wani abu don tasha babu komai kamar yadda wata kuma za ta sha nonon ya ta yi motsi wannan babu komai abinda ba a so a je a yi wato sajin a je a yi operation a yanke jikin a rirriɗe shi a cicciri to wannan haramun ne wannan taghayyuru khalqillah ne amma don ka sha wani abu wannan sha ka yi nonon ya tsotse da kansa ko ya ƙaru da kansa amma in aka je aka sa aska aka yanka aka cire don a rage masa girma ko a ƙara masa girma wannan bai halatta ba wanda ya shiga cikin wala amuran nahu fala yughayyiru na khalqallah ya shiga cikin duk umarnin shi da haka bai halatta ba don haka abin ya danganta da abin da likitoci za su faɗa dangane da shi maganin cutarwa sa ko rashin cutarwa sa in baya cutarwa babu wani abu in yana cutarwa kuma haram
to sai sakon da ke cewa malam ina cikin damuwa da kuncin rayuwa kuma na taba dan yin sana'a ko kasuwanci sai ya lalace gashi kuma ina bukatar yin aure wata shawara malam zai bani
to ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka kuma samu mai kyakkyawan zato ga ubangijinka babu abin da yake taimakawa bawa kamar husnul zanni billah mutum ya zama mai kyakkyauta zato ga Allah rashin kyautata zo ga Allah wani abu ne wanda yake mai munin kwarai da gaske kamar da Allah ta'ala ya sifanta munafukai ta yazunnuna billahi zanna sau suna yi wa Allah mugunan zato kamar zannina billahi zanna sau wani wuri ce masu yin zato mummuna ga Allah saboda haka babu abin da ya fi ba wa kyautata zato ga Allah Allah ta'ala yana faɗa cikin hadisi kursi ana inda husni zanni abdi bi ina nan inda zubawa na yake zato ni a wata ruwaya nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa in zanna bi khairan falahu wa in zanna ni sharran falahu in alkhairi yayi zato game da ni to zai ga alkhairi in kuma sharri yayi zato zai ga sharri saboda ka kyautata zatunka ga Ubangiji ka dauka komai jarraba ce daga Allah in wani abu ne kane babu ka samu ba lokacin sa ne bai yi ba babu kuma abin da zaka samu idan lokacin sa bai yi ba a gurin Allah in lokacin sa yayi zaka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka duk abin da ya same ka to da ban zai kuskure maka ba abin da kuma ya kuskure maka to ba zai same ka ba ya zama da kana da wannan aqidar kada ka dauka ko wasu ne suka sako ka gaba kamar yadda zaka ji an ce ai an sako shi gaba ne to akwai wasu wanda suke tai masa abin nan kulumbituwa wannan ba daidai bane ka dauka babu wanda ya sai cuce ka kullun yusibana illa ma kataballahu lana kace babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana fa alimai fa li tawakkal mu'minu Allah shine majibincin al'amarin mu don haka ga Allah kadai mu ne su dogara don haka duk abin da kaga ka sha hannu ka kama sana'a kaga baka yi sa'a baka samu sa'a baka dauka Allah ne bai baka ba kada ka kulla wato wani mummunan zato ka rika ganin ko Allah ta'ala baya son ka ko yana sa ka cikin wani hali wannan ba daidai bane duk mutumin da yake haka to yana jefa kara jefa kansa ne cikin ramin halaka wannan ba shi zai sa samu ba haka ka ci gaba da addu'a ubangiji ta'ala shine mai bayarwa shine mai hanawa inna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wani shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma ya kuntata ma wanda ya ga dama don haka ka sani cewa Ubangiji ta'ala in yayi niyyar baka ba wanda ya sai hana ka a cikin addu'ar da aka koya wa mai sallah bayan ya gama sallah cikin addu'o'in da zai riƙa yi ko kirari da zai yi wa Allah ta'ala bayan sallah bayan sallama cewa la ma ni alima ataita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dhul jaddi minka jadd la ma ni alima ataita abinda duk ka bayar ba wanda ya sai hana wala mu'ti lima mana'ta abinda duk ka hana babu wanda ya sai bayar to zama da ka dauki wannan kirari kana yi wa Allah ta'ala a bayan sallar ka kana roƙon Allah ta'ala cewa ya baka daga falalarsa ya baka daga falalarsa ya azarta ka Allahumma aghnini bi halalika an haramika Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika min siwak karka fadar wannan ko a addu'ar ka cikin sujjada karka fadar wannan a cikin sallar ka a cikin sujjada Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika min siwak Allah ka wadatar da ni bi halalika an haramika ka bani halal da zai ishe ni ba zan buƙaci haramun ba wa aghnini bi fadlika an min siwak ka wadatar da ni daga falalarka sai da ba zan buƙaci wani ka ba ka rika yin wannan addu'a zaka ga Ubangiji ta'ala ya buɗa maka kuma ka sani tsoron Allah shine mabuɗin arzikin duniya da lahira ومن يتق الله يجعل له مخرجا wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah ce duk wanda yaji tsoron Allah zai sanya masa mafita. Anan Ubangiji Ta'ala ya kawo abin asigar a nakira ce fi siyaqin nafi fi siyaqi sharti. Annakira fi siyaqi sharti a gurin malamai tana nufin abu wato tufidul umum, na nufin idan ka ji tsoron Allah akan ko menene Ubangiji zai sa maka mafita. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, wanda duk ya ji tsoron Allah to zai sa masa mafita. Allah Ta'ala yana cewa walau an ahal alqura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wanda shi da Allah ya ce walau an ahal alqura, da a ce mutanen garuruwa mutanen birane amanu sun yi imani, wattaqu sun ji tsoron Allah, da a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah, in ji Allah ya ce lafatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard, da mun bude musu albarkataiya ta sama da ƙasa, da sun samu albarka ta sama sun samu albarka ta ƙasa. Shi kaga imani da tsoron Allah mabudi ne na samun albarka ta sama da ƙasa. Allah Ta'ala yana gaya wa ahlul kitab cewa law annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allah ce da a ce sun tsayar da hukuncin at-taura da injila, wato sun bi dokokin Allah sau da ƙafa. Allah ce da akalu min fawqihim, da sun ci ta saman su, wa min tahtihim, da sun ci ta ƙasan su, wato da sun samu arziki ta sama ta ƙasa. Saboda haka ka dauki wannan shine abinda Allah Ta'ala yayi maka abin, sannan ka sani istighfari, yawan istighfari shi ma mabudi ne na samun ƙarin wadata ta dukiya da ƴaƴa da gonaki da kadaruri. Yawan istighfari shi kansa mabudi ne na samun alkhairi. Allah Ta'ala yana cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ubangiji Ta'ala ya ce nace musu, wato annabi Nuh, fa qultu astaghfiru rabbakum, nace ku nemi gafarar ubangijinku, innahu kana ghaffara, shi mai yawan gafara ne. Idan kun yi haka yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara, zai sako muku ruwa daga sama mamaku, wa yumdidukum bi amwalin, ya kare ku da dukiya, wa banina, ya kare ku da ƴaƴa, wa yaj'al lakum anhara, ya sanya muku ƙoramu su rika gudana ta ko'ina. Mabudin wannan shine istighfari. Wa anna istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa, lace da za su tsaya kan hanya totar, to da mun saukan musu da ruwa kamar bakin ƙwarya. Saboda haka ka sani cewa tsoron Allah shine mabudin samun al-arziki, shine mabudin samu. Sannan kuma ka sani kowace rai Allah Ta'ala ya riga ya kasa mata, ka santa ba za ta wuce shi ba, kuma ba wanda ya sai hana ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibaa'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'indallahi la yunalu bi ma'siyati. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibril nafasa fi ru'i, ya zantar da ni, ya gaya min, ya rada min a cikin zuciyata anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, babu wata rai da za ta mutu sai ta kwalkwale arzikinta. Annabi ya ce fattaqullaha, dan haka ku ji tsoron Allah. Wannan shine mukullin ba mabudin, ku ji tsoron Allah. Wa ajmilu fi talab, ku kyautata hanyar neman abincinku. Wala yastahmilannakum wala yahmilannakum istibaa'ur rizq, kada jinkirin samu ku ga an dade ba ku samu ba ya ja ku ku nemi wani abu da saban Allah. Domin abin da yake gurin Allah ba ta hanyar saban sa ake samun sa ba, abin da Allah ya riga zai baka ko baka saba mashi ba za ka samu. To idan ka saba masa kuma ya baka, to kana ne laifin saban mun tsala ba zai yafe maka. Idan bai kaddara samun ka ba, ko yaya kai za ka samu ba. Da haka ka nutsar da zuciyarka, ka sa Allah Ta'ala a zuciyarka, ka sa shi a gaba, ci gaba da roƙon shi. Idan Allah Ta'ala mai sauraron masu roƙon sa ne.
Ku sai tambayar da ke cewa malam wanda ya samu raka ɗaya a sallar magarba ya zai yi wajen cikawa?
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan za ku je sallah, ku je cikin nutsuwa, فأتوها بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن كذو صلى وكذو تكين نتوى أبنكو كرسكاك وسلاتا أبنكو أجمكو كما سيكو تكشي تهكا أبنك سامو شيني فالقن سلاركا أبنكو أجمكو تكو ذاكي تهكا إنك سامورك أرقل شيطة على نيمة صلى مغربا to ka kaddara ita ce raka'ar ta farko a sallar ka. Dan haka in kai raka'ar farko da karatu da sura, ai kaga ta biyu ma za ta kasance da karatu na Fatiha da sura. Sannan ka zauna kai tahiyya, sannan ka tashi ka kawo Fatiha a sirce, sannan ka zauna kai tahiyya kai sallama. Wato duk abin da ka samu a kansa za ka yi gini a matsayin shine farkon sallar ka, ba ƙarshen sallar ka ba.
To sai tambaya ta gaba da take cewa wai shin gaskiya ne idan mace ta aure sama da sau daya kuma mazan suna mutuwa, mijinta na ƙarshe da shi za ta shiga aljanna?
Wannan shine abin da yazo a hadisin Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da yake iya gaya wa matarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu li akhiri azwajiha fil janna, wato mace tana kasancewa ga mijinta na ƙarshe a aljanna, tana kasancewa ta mijinta na ƙarshe a aljanna. Lokacin da ta rasu, lokacin da ya rasu Abu Darda, Muawiya ibn Abi Sufyan ya aiko yana son ta da aure, sai da ce ba za ta aure shi ba saboda ta ji Abu Darda wato mijinta na farko ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu li akhiri azwajiha fil janna, wacce tana kasancewa ga mijinta na ƙarshe a aljanna, ita kuma tana so ta kasance tare da Abu Darda ne, don haka ba za ta yi wani aure ba bayan sa. Saboda wannan shine abin da ya tabbata.
To sai tambayar da ke cewa menene sahihin hukuncin waka a shari'a? Sako daga Muhammad Adam Jidawa.
To akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari, hadisin Abu Malik ko Abu Amir al-Ashari radiyallahu ta'ala anhu, wanda ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sai laykunanna fi laykunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif, wato za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata wanda za su rika halatta al-hira, za su rika halatta zina, za su rika halatta sa'al hariri wato ga maza, sannan kuma za su halatta kayan kaɗe-kaɗe. To da wannan ne al-a'immatul arba'a, malamai guda hudu duka, da Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad suka yi ittifaki akan haramcin hatta saye da sayar da kayan kaɗe-kaɗe, wato kayan alatu na kaɗe-kaɗe. Mutanen Madina a lokacin Maliku suna halatta harkar kaɗe-kaɗe da sharholiya irin wannan. To amma Maliku da aka tambaye shi kamar yadda yake cikin kamar yadda Ibn Qayyim ya a cikin littafinsa Ghasatul Lahfan, Malik yake cewa inna ma yaf'aluhu al-fusaqu indana, ko mu a Madina ba mutanen kirki bane suke wannan harkar wato sharholiyar da gwangwajewa, ba mutane bane, fusaqu ne suke yin wannan ko a Madina. So al-jumhur, daukakin malamai sun tafi ga haramcin wannan, har ma a littafansu na fiqhu suna cewa inda mutum zai lalata kayan kaɗe-kaɗe da wani, to zai biya ba, sai ya lalata abin da bai halatta a yi amfani da shi ba. Ala ayi halin, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa al-bina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma'u al-baqal ko al-ardu al-baqal, wato kaɗe-kaɗe, shagalta da harkar kaɗe-kaɗe tana haifar da munafici a zuciya, kamar yadda in aka zuba ruwa a ƙasa ko kuma ƙasa take haifar da ciyayi, take fitar da ciyayi, to haka zuciyar da ake shayar da ita da harkar kaɗe-kaɗe, to sukan zama zuciya ce da take bushewa. Abinda ake so musulmi ya shagala da karatun Qur'ani da sauraransa, wannan shine sama'ur rahmani ba sama'ur shaitani ba. Sama'u shaitani shine harkar kaɗe-kaɗe, shi yasa lokacin da wasu 'yan mata su biyu yara ƙanana a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Idi suna kaɗa kayan kaɗe-kaɗe, suna kaɗa abin nan wata dundufa haka, sai na Abubakar ya shigo sai daka musu tsawa yace amizmarun fi baiti rasulillah amizmaru shaytani fi baiti rasulillah yanzu sautin shedan kuma a gidan manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ahuma fa inna li qaumin eidan wa hadha eiduna kabar su kowa waɗannan mutane suna da ranar idi wannan ranar mutu ta idi sai sa wasu malamai suka ce kamar yara a ranar idi ba za a haramta musu wannan ba kamar mata gurin biki an halatta su ka dan dufa wannan daga cikin abin da aka halatta musu amma mazaje wanzu kode yaushe kuma a cikin harkar kada kade shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna hadha eiduna ranar idin mu ce wannan zaka bar yara su yi wannan haka abu ne na yara ba na manya ba abu ne na wani lokaci ba ko wani lokaci ba ce fa inna li kulli qaumin eidan wa hadha eiduna saboda idan zuciya ta cika da wannan to kuma shedan yana samun gurin zama shi yasa Abubakar ya kira shi mizmarun shaytan shi sautin shedan annabi bai ce da shi ya kace masa sautin shedan ba bai yi masa inkari akan wannan sunan da ya bashi ba dan haka sunan nashi yake mizmarun shaytan amma karatun Qur'ani wannan mizmarun rahman sauti ne na Allah ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaji Abu Musa al-Ash'ari yana karanta Qur'ani da murya mai dadi yace cewa laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud an baka murya mai dadi irin wacce aka ba annabi daud wanda in yana tasbihi har ta wato tsakuwa da tsuntsaye duk an sawa suke a gaban shi to ya sautin sa da dadin sa to na ake so a ga an nuna dadin murya da sauti wacce karatu Qur'ani kora ka baya daga cikin abinda mu'mini ya kamata ya shagaltar da lokacin sa akan sa musamman ma in ya san cewa da dama daga cikin malamai wasu halatta wannan ya kokari ya zama lokacin sa yana shagaltar da shi wajen karanta Al-Qur'ani ya tana falalar mai karatun Qur'ani ko mai sauraron karatun Qur'ani wannan shi zai sa zuciyarsa kullun ta zama a cikin haske kuma wannan shi zai nisantar da shedan daga ainihin samun wani rabo a zuciyarsa
to sai da sakon da ke cewa shin yaron da yayi aikin haji yana da shekara 15 ya sauke farallin sa kuwa
ya danganta in ya balaga ya sauke farallin sa in bai balaga ba kuma a'a bai haji ta musulunci bai haji ce wacce take wajibi a kansa ba musulunci don haka akwai wanda shekara 15 ya balaga akwai wanda kuma ba lalle ne shekara 15 ya balaga ba haka shekaru kadai ba su ne suke nuna balaga ba akwai mafarki akwai fitowar gashi ko a gaba ko a hammata duk wannan abubuwa ne da suke nuna balaga idan mace ce akwai fitar jinin haila ko fitowar mamanta duk wannan alama ne da yake nuna abin nan balaga to idan har babu alamar da take nuna balaga tattare da shi shekarunsa kadai ba za su sa a ce ya sauke farali ba amma in ya balaga ko da bai kai wannan shekarun ba ko da 14 ne ko da 13 ne dai har alamar balaga ta bayyana tare da shi to shi kenan ya sauke farallin da yake kansa
ina ce malam ya hukuncin salar wanda yayi ta da yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar sa ba daga dan ladi abu
to maganganu ne na malamai sauran malamai imamu Shafi'i shi yana ga wajibcin yin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah a tahiyar farko da ta karshe wasu kuma daga cikin malamai kamar sauran malamai Abu Hanifa Malik Ahmad su ba sa ga wajibcin wannan suna da yadda sa sunna ce mai karfi kamar yadda yazo a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya koyar da salati a tahiyya imamu Shafi'i yana da wato hujjoji da yake da su daga hadisai kamar hadisin da yake cewa la yatimu salatu ahadikum hatta yatashahhad wa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa karshe cewa sallar daya ko za ta cika ba sai yayi tahiyya kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin da ce ba ta cika ba kaga ya nuna idan bai yi ba kamar bai yi sallah ba kenan don haka da dalilan sa da littafai abu matsala ce wadda annabi sun yi dogon sharhi akan ta amma a sani cewa dalilan da Imam Shafi'i yake bayarwa da dalilin masu yawa kuma masu karfi kwarai da gaske dangane da wajibin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ko da ko wasu malamai da yawa sun saba masa don haka yin salati din babu shakka shi yafi sama da rashin yin sa musamman a tahiyya ta biyu, musamman a tahiyya zaman tahiyya ta biyu, yayin da sallar ta kasance tahiyya biyu ce kamar salloli uhudu, kuma sallar asubahi ce a tahiyyarta guda daya wacce daga ita sai sallama. Saboda haka yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake da karfi kwarai da gaske a cikin sallah, musamman a tahiyya ta biyu. Haka mutum ya kokari ya ga cewa da san da ya tahiyya, san da ya yi sallah, to a tahiyyarsa ta karshe ya zama ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, salatul ibrahimiyya, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai su riƙa yi.
To sai sakon da ke cewa shin wanda yake yin azumin nafila don neman samun ƙarin lafiya yana da lada?
Idan kawai ba wai yana yin azumi ba ne kawai sai don wannan kawai, shi dai yana yi kawai don ya ƙara lafiya, wannan ba da lada sai abin da ya zama inna ma likulli imri'in ma nawa, wannan mal a'malu binniyati wa inna ma likulli imri'in ma nawa, duk mutum abin da ya niyyata shi yake samu. So in har kawai don wannan yake yi, wato mukaddara shi baya tunanin wani lada, ko yau litinin ce, ko yau alhamis ne, ko waɗannan kwanaki ne na ayyamul bayt 13 14 15 na watan musulunci, baya tunanin wannan, kawai dai shi yayi ne kawai dan da yaji cewa ya samu lafiya, ba shi da lada. Inna ma likulli imri'in ma nawa, niyyarsa shikenan ita ce lafiyar da zai samu, shikenan shi ne. Amma in yayi da niyyar da samu lada, kusanci ga Allah, kuma sannan kuma da abin da zai biyo baya na ƙarin fa'ida shi ne samun lafiya, wannan babu komai. Ana iya sa manufa sama da ɗaya a cikin aiki guda, kamar mutumin da zai je hajji da niyyar in ya je hajji zai je ya ga wasu malamai ya yi karatu a gun su, ko ya yi tambayoyi, ko da niyyar zai ziyarci wasu ɗan uwansa a can, ko da niyyar in ya tashi dawowa zai sayo wani abu ya zo siyar. Amma dai da niyyar hajjin tun farko illa iyaka, yana da tutun da har zai je to ya samu wannan ma kuma, wato abinda Bahaushe yake cewa ya jefi tsuntsubi da dutse ɗaya. To wannan babu komai, Allah ta'ala yake cewa laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, ba ku da laifi ku nemo falala daga ubangijinku. Wato Allah yana maganar maniyyata hajji cewa in kun je hajji kuma ba laifi ku yi kasuwanci. Saboda haka lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Arabawa sukan zo Makka daga garuruwa abin nan hajji, kuma sukan zo da kayan su na sayarwa, su zo su tallata, bayan an gama hajji su tallata, kuma sukan zo su sayi wani abubuwa da Makka su kai garin su. Wannan babu laifi. Don haka mutumin da zai yi azumi da niyyar ainihin ya samu lada, kuma da niyyar ya ƙara samun lafiya ya inganta jikinsa, wannan babu laifi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika wasu su je jihadi su kai samami domin su samu ganima. Amma da mutum zai fita jihadi kawai dan ganima, to ba shi da lada. To haka nan azumi in kawai yayi shi ne dan kawai ya samu lafiya kawai, shi ba wai maganar lada ce a gaban sa ba, ko cewa sunna ce azumin juma'a ko azumin litinin, shi ba wannan ne a gaban sa ba, shi dai kawai ji karfi a jikinsa, wannan iya niyyarsa iya abinda zai samu kenan.
To sai sakon Abdulkarim Muhammad unguwar Magajiya Warawa yake cewa, malam ina so a yi min ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa sun kowa iya karatun Alkur'ani amma ɗan wata ne.
To wannan hadisi ne akwai shi a Bukhari da Muslim, hadisai ne da suka zo da yawa daga sahabbai da dama wanda suke magana akan Khawarij, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za su bayyana a bayansa. Akwai wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rabon ganima, kowa ya bashi abin da ya kamata ya bashi, sai wani ya tashi ya ce hazihi qismatun ma urida biha wajhullah, ya dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rabon nan fa ba a yi shi dan Allah ba. Wato yana ganin cewa an ba mu wasu da yawa amma musu kaɗan, kuma shi ma kaɗan aka bashi ya cancanci fiye da haka. To shi ne wasu sahabbai suka zara kansa kali za sare shi, annabi ci kutale shi. Wannan daga tsitsinsa za a samu mutanen da za su fito ya ƙara'unar Ƙur'an, تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يشاكو تاليشي لقطة يخرج من ضئدئي هذا لقطة ونمة رأسا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وكل يوم سلسوا سيكولين تاكو وصيامكم مع صيامهم ويوم أزمون سيكولين تاكو، يقرؤون القرآن ذا سورة كرعة القرآن أما لا يجاوز حناجرهم ما يهوش مقوشن، يمرقون من الإسلام سنة بتادق مسلين كما يمرق السهم من الرمية، وإذا كبيرة كي بتادق أبن لك حرمة لك حرمة. أنا أنم صلى الله عليه وسلم يا فتا كما با جمعة أكا قوانا لوكا تند أكا سامت لشم فهمتا سكان متانا شام كالكشن جاقولن شن معاوية ابن أبي سفيان لكم متانا إرائكي كالكشن جاقولن شن علي ابن أبي طالب aka samu wasu wanda suka shiga musulunci amma ba su fahimci musuluncin ba, domin galibin su mutanen ƙauye ne wanda bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya suka shiga musulunci ba su san menene musuluncin ba. A zuciyarsu suna san shi amma sun jahilci shi, a zuciyarsu suna san su ga sun yi daidai amma ba su san daidai ba. Ga su suna karanta Qur'ani, ga yawan ibada, ga yawan tsoron Allah, ga yawan kaza, ga yawan kaza, amma bisa jahilci ba bisa ilimi ba. Don haka da suka ga tarnaki ya tilke tsakanin Muawiya da Ali, da suna goyon bayan Sayyidina Ali, to da aka zo sulhu Sayyidina Ali ya yarda cewa a samu wasu mutane ta bangaren sa, a samu wasu mutane ta bangaren Muawiya, a zauna a karanta abubuwan da ya kamata a karanta, a yi sulhu a kansu. To sai suka ce ai Muawiya ya yarda, a Ali da Muawiya sun yarda, wasu mazaje ba Allah bai musu hukunci, bayan Allah ya ce inal hukmu illa lillah, hukunci na Allah ne shi kadai, saboda ka san yadda da hukuncin wani Allah, wanda kuma duk yadda da hukuncin wani Allah ya kafirta. Sai suka kafirta Ali, suka kafirta mabiyansa, suka kafirta Muawiya, suka kafirta mabiyansa, suka zama su kadai ne suka yadda da musuluncin kansu. Ba sa karanta wani abu sai Alkur'ani ba bisa fahimta ba, domin a cikin Alkur'ani suke ɗauko ayoyin amma ba sa aje su inda ya dace a aje su. Sai suka kafarta dandazan sahabbai, to shine a lokacin Sayyidina Ali ya ce da su, ba matsala ku je ku rike fahimtar ku, mu muna ganin ku a musulmi, ko da ku kuna ganin ba musulmi, mu muna ɗaukan ku a musulmi, kuma muna ganin cewa kuna da haƙƙi a cikin baitul mali, in an samu kuɗin ganima ko fai za a ba ku, kuma za mu hana ku zuwa masallaci ba, ku zo ku yi sallah in kuna so, amma da sharaɗin kar ku ce za ku taɓa wani. Ali a matsayinsa na khalifa, na shugaba na jama'a, ba zai bari ya yi wa sarere da ainihin dukiya da lafiyar al'umma ba, ce ba za mu taɓa ku, ba za mu yaƙe ku ba, amma da sharaɗin kar ku ɗaga makaminku a kan wani. Haka Sayyidina Ali bai fito da zimmar kafirta su ba, kuma bai hana su haƙoƙinsu ba, kuma shi bai ɗauki salon da su suka ɗauka ba. To har sai lokacin da suka fara tare jama'a a bayan gari, bayan sun yi dandazo a bayan gari, duk wanda ya zo su jarraba shi, su ainihin bijiran masa da imanin Sayyidina Ali da mabiyansa, da imanin Muawiya da mabiyansa, in ya yarda su mu'mini ne, musulmi ne, sai suka kashe shi, kuma ya ce su kafirai ne, sai suka kyale shi. To da suka fara irin wannan, har suka kashe dan gidan Khabbab, Abdullahi bin Khabbab bin al-Arat, suka fara kakkashe jama'a. To shine Sayyidina Ali ya fito ya yake su. To daga nan mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito fili, da ya ba da labarin bayyanar su daga tsatsan shi wannan mutum, ana ce da shi Zulqaysir. To wannan mutum, waɗannan mutane su ne farkon waɗanda aka fara samu sun bantsare daga cikin al'ummar musulmi, ko suna na farko-farko za a ce da suka bantsare daga al'ummar musulmi, suka kafa sansani, suka kafirta dukkan wani wanda baya tare da su a ra'ayinsu, suka kafirta sahabbai, suka kafirta mabiyan sahabbai ɗin kansu, suka riƙa jarraba mutane da fahimtarsu ta Alkur'ani kaɗai ba sunna ba. Shi yasa lokacin da Ibn Abbas aka tura shi ya je ya zauna da su, tattauna da su, saboda mutum 20 suka tuba, saboda galibin su bisa jahilci suke rike da wannan fahimta din. Har ma aka rawaito cewa Ali ya ce kai jayayya da su da Qur'ani, saboda in ka ce za ka kawo sunna ba san ta ba, ba san hadisan manzon Allah ba, ba san me yace ba, saboda galibin su ba zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka ba san cewa Al-Qur'ani yana sunnar Annabi take fassara Al-Qur'ani ba. Haka sai dai abinda kawai suka fahimta daga gundarin aya da shi za su yi hujja akan imanin mutum ko akan kafircinsa. Waɗannan su ne yaqra'una Al-Qur'an, shine ma'anar yaqra'una Al-Qur'an, suna karanta Qur'ani amma baya wuce makocinsu. Abinda ake nufi baya wuce makocinsu, ma'ana baya wuce sautin da suke fitarwa, ba su san ma'anarsa ba. Kawai dai suna karanta shi amma ba su san ma'anar abinda suke karantawa ba, ba su san fassarar sa kyakkyawar fassara ba. To wannan shine za suna da ibada da ta fita kowa, amma kuma ga irin tabargaza da suke yi. Ibadar su in ka gani da za su kwana sallah su koyaushe cikin azumi, in mutum ya tsinci dabino ma tsoro yake ci, kai ya je ci haramu ba zai yadda ya ci ba, amma ya zubar da jini na ƴan uwansa musulmi. Wannan su ne hadisin da yake magana kan wannan.
To sai sakon da yake cewa shin menene sai ya hancin magana da ke cewa addini zai kasu gida 71, kuma me zai sanya addinin ya kasu zuwa haka? Sako daga Umar Ladan Galinja.
To hadisai ne suka zo daga cikin hadisin Muawiya da Ashabu Sunan suka fitar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iftaraqat al-yahudu إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أتوى النبي يهودا وسنكسو كنجيا 70 دتايا نصارى سنكسو كنجيا 70 دبيو مسلمين سنكسو كنجيا 70 دأوكو. Dukkaninsu sun cancanci shiga wuta sai ɗaya ta sahabbai suka tambaye shi, ya Rasulullahi wa suwaye shi? Ma'ana alaihi al-yawm ashabi, su wanda suka tsaya akan abin da yau ni nake kansa da ni da sahabbaina. Wannan hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban, ta sahabbai daban-daban, saboda hadisi ne tabbatacce, kuma sannan abubuwan da suka biyo baya sun tabbatar da haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin al-Irbad ibn Sariya da yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera, wanda duk ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na huri ku da ku bi sunnata ku bi sunnar halifofi na shiriyayyu. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai duk wanda yayi tsawon rai to zai ga yadda za a ci sabawa. To babu jimawa da rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama aka fara samu lokacin da Abdullahi bin Saba ya fara bayyana a zamanin khalifanci Sayyidina Uthman a shekara ta 30 da wani abu. Ya fara bayyana asalinsa bai Yahudi ne na Yaman, amma ya yi da'awar musulunci cewa ya musulunta, ya sa wa kansa suna Abdullahi. To yana yawo yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya cewa idan ya rasu wanda zai zama khalifa shine Ali sannan ƴaƴansa. Don haka a kowane annabi yana da wasiyi. Annabi Musa yana da wasiyi shine Yusha, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasiyi shine Ali. Don haka ya rika yada wannan aqida, ya rika neman tattara magoya bayansa, wanda har ta jaza aka yi wa Sayyidina Usman tawaye, aka kashe shi a gidansa yana azumi yana karatun Qur'ani a shekara ta 35 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan su suka fara bayyana. Sannan daga baya aka samu bid'o'i irin na Khawarij, wanda muka gama bayanin su dazu. Aka samu bid'a irin ta Qadar, wanda suke cewa babu wani kaddara, komai ka gani kawai a lokacin ya faru, amma ba a cewa wai Allah ya kaddara shi can. Lokacin da aka zo aka gayawa Abdullahi dan Umar cewa akwai wani mutum a Damascus can kasar Syria yana da awar haka, yana cewa babu kaddara wal amru unu, ya ce to ka gaya masa ni ba shi Abdullahi dan Umar ba shi sai na kawo masa hadisin da yaji daga babansa hadisin Umar hadisi na biyu da muke karanta a wannan hadisi wanda a ciki Jibril ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman kana an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ya karanta musu wannan hadisin a sambe bid'atul qadar aka sambe bid'atul nasb wanda su kuma suka suke gaba da Ali da wanda su sun taso suna biyayya ga Muawiya suka shiga gaba da Ali da ma duk wanda yake da alaka da shi to haka aka yi ta samun bid'o'i suna ta hayayyafa aka zo aka samu Mu'tazila aka samu Jahmiya aka samu haka dai aka yi ta samun su bid'o'i wannan ta biyo wannan ta biyo wannan ta biyo aka samu bid'o'i manya-manya waɗanda suka kai iya wannan adadin ta yadda dukkan wata bid'a kuma da za ta zo daga baya to za ta samu asalinta ne daga waɗannan 72 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya faɗi ta ƙarshe da sahabbai suka ce su waye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ana ne ne wa sahabi saboda ka ashe kaga mumini abin da ya kamata musulmi abin da ya kamata ko da yaushe yayi game da muka faɗakar a jiya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa ihdini li makhtulifa fihi min al-haqq bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ka shiryar da ni game da abin da aka yi sabani a kansa haka duk wani abin da aka yi sabani wannan ya jaye nan wannan ya jaye nan to ka roki Allah ya nuna maka gaskiya din ka ce ya nuna maka abin da yake gaskiya ka bi babu ruwanka da abin da wani yake ko abin da wani yake kai abin da yake tabbas shine gaskiya shi zaka roki Allah ya dora ka akai akwai gaskiyar guda daya ba zai yiwu ba duka wannan kashe-kashen duk su zama gaskiya shi yasa annabi ya ce kullu hafin nar abinda ake nufi da kullu hafin nar ana nufin dukkanin su sun yi abinda sun cancanci shiga wuta ba ana nufin dukkanin su sun shiga wuta ba haka mutum yakan yi wani abu saboda tunanin gaskiya yake kai kuma daga baya bayyana gaskiya Allah na iya gafarta masa amma dai yayi abin da ya cancanci wuta din shine abin da ake nufi da kullu hafin nar ba ana nufin duk kungiyoyin ba dole duk gaba daya da mabiyan su da kowa sai ya shiga wuta din a'a da Allah ta'ala zai kama su bi adlihi ba bi fadlihi ba to za su shiga wuta kuma ubangiji yana da falala zai yafe ma wanda ya san ba da gangan ne ba bisa kuskure ne ba jihadin sa ne tunanin sa ne kokarin sa ne yayi bincike yayi fafatore gane gaskiyar bai gane ba to wannan Allah ta'ala na iya yafe masa wanda kuma Allah ta'ala ya fuskanci zuciyar shi da ba mai kyau bace bai yi kokarin ya san yadda gaskiyar take ba to wannan shine Allah ta'ala zai kama shi da dalilin abin da yake na'am
to sai tambaya ta gaba da take cewa shin akwai wani baitin waka da sayyidina Abubakar yayi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu
to akwai waka da ake jingina sayyidina Abubakar ibn Nasiruddin cikin littafin sa Salwatul Kaib bi wafatil Habib ya kawo wasu baitoci da yake Annabi sayyidina Abubakar yayi su bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin risa'i wato irin yabo na alhini da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya matsalolin baitin yana cewa ya ainu fatki ya ainu fatki wa hukkal buka'u li sayyidi ya ainu fatki wa la tas'ami wa hukkal buka'u li sayyidi wa hukkal buka'u lissayyidi kace ya ido ki kuka kada ki kada ki gaji wa hukkal buka'u lissayyidi wa huwa hukkal buka'u ala sayyidi wato ya cancanci ai kuka ga wanda yake shugaba Ibn Nasiruddin ya kawo su a cikin littafin Salatul Habib akwai su a cikin littafin Ash-Shami Subulul Rashad na sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ban ga ruwayar su da isnadi ba zuwa ga Abubakar amma dai sun shahara
to masaro duka a nan muka kawo karshen shirin a wannan rana shirin Fatul Rahma amma idan sashen addinin musulunci na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma da ke da shirye-shirye a kan mita 97.3 a zango na FM da kuma shehin malamin mu wanda ya amsa tambayoyinku Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemu malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano kada kuma ku manta za ku iya aiko da sakonninku a kan lambobin waya 0800 555 4441 ko kuma 0700 1 7 7 4 4 2 ko kuma dai akan 0 7 0 6 6 4 4 5 5. Haka zalika za ku yi aiko da sakonninku akan faturrahma@yahoo.com ko kuma akan shafin faturrahma dake shafin Rahma Radio Facebook. Amma din sashen addinin musulunci na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma dake yada shirye akan mita 97.3 a Zanguna FM, da kuma shi malaminmu wanda ya amsa tambayoyin naku Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemu, malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, da kuma Bashir Idris Ungago wanda ya tattara mu sautin akan na'ura. Anas Idris Hassan da na jagorance ku a wannan mako nake cewa ku bi mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.